Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a shafin mu na Facebook ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu wato voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara. Yau Litinin 24 ga watan Oktobar shekarar 2016, za mu ci gaba da magana ne da muka faro game da maganar muhimmancin abota musamman tsakanin maza kafin mu je kan mata a nan gaba.
Hassan Maina Kaina ne ke ci gaba da tattaunawa da matasa a zauren muhawarar mu game da halin da abota ke ciki a wannan zamani.
Wani ya taka wani matsayi zai gani to ai shi wannan fa gaba ɗaya yanzu kauyanci ne a guri shi, saboda haka bai kamata ya dinga saurara irin wannan abun ba. Shi kuma wani zai gani to a ni wannan abun ma ai abun alfahari ne a guri na, wayannan abokane na ne ba. Duk lokacin muna tare muna wasan ƙasa muna ciyayya tare da su, mu je gidan su wani a ci, in ma baya nan ba za mu iya cin abinci ba sai mun zo.
To shi ma Ahmad Abubakar, dakta na Jami'ar Bayero, ya tsaya ne a inda yake cewa akwai abota har yanzu, amma kuma amana a kansa.
Da akwai abokantaka, akwai aminci, akwai soyayya, akwai kauna tsakanin aboki da aboki. Yanzu kuma sai abokantaka, babu kauna a ciki, babu kuma aminci a ciki.
Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa domin ilmantarwa da kuma nuni a cikin nishadi.
To mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa ta yaya za mu inganta amintaka a cikin abokantakarmu don samu amana da yarda da juna. Sakonmu na farko ya fara da cewa assalamu alaikum ya da gobe. Hakika wannan maudu'i naku yayi matukar so samin inda ke min kaikayi, domin a wannan lokaci ana samun waɗanda ba sa mutunta abota, wanda a baya ba haka abin yake ba. Kuma gaskiya yadda za mu cimma nasarar inganta abota kuwa shine mu rika yin gaskiya da rikon amana, domin taka ne kadai za mu cimma nasarar abotarmu. Sako daga Sabiu Usman Makurna, Allah ya sa na faɗa sunan daidai. Sai kuma Usman Umar Numan ya ce salam yau da gobe. Hanyar da zamu inganta amintaka tsakaninmu shine dole ne mu so ma ƴan uwanmu abinda muke so ma kanmu, da kuma taimaka ma junanmu ta kowane fanni da ma hakuri da junanmu. Allah ya sa mu dace da aminai na kwarai. Sai kuma Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe zamu inganta amintaka a cikin zaman abokantaka. Da farko a kulla abokantakar saboda Allah, a yi mu'amala saboda Allah, kuma a riƙe Allah da manzansa. Idan aka yi haka, haƙiƙa amana da yarda da juna zai dawwama tsakanin abokanai. Sai Lawan Sani Beni ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe. Hanyar da zai sa abokantaka ta inganta a tsakanin abokanai su ne kamar haka: na farko, faɗin gaskiya a tsakaninku; na biyu, ya zama akwai amana da ma sauransu. Kabiru Aliyu Madrid ya ce yau da gobe, haƙiƙa kun kawo maudu'i mai ma'ana. Amintaka ko abokantaka abu ne mai amfani matuƙa, kuma ya kamata duk wanda zaka zauna da shi ya zama kanku ya haɗu, kuma ka tsaya kai nazari cikin mutanen da kake mu'amala da su, ka gane waye abokinka na amana wanda zaku zauna zama na amana da kyautatawa juna. Da fatan zaku tashi lafiya. Sai Alhaji Abbas Baffacheledi ya ce yau da gobe rikon gaskiya da kwatanta gaskiya tsakanin abokanai shine mafi inganci a gare mu, domin yin hakan shine zai kawo yardan juna da danƙawa juna amana. Abdulmalik Abubakar Budar Jau yace yawan ziyartar amininka ko dan uwanka na ƙara amintaka ga juna sannan yawaita nuna damuwa da juna da riƙon amana da tausayin juna. Madassar Haruna Isa yace a hada abokantaka dan Allah saboda Allah a zauna dan Allah to za a ciri ba kwarai da gaske ba iya nan ba har gobe kiyama. Yusuf Liman Sansan yace salamu yau da gobe gaskiya wannan batun yana da muhimmanci ni a gani na mu sa tsoron Allah mu yi aminci dan Allah shine zai kawo mana fahimtar juna. Sai kuma Mudassir Umar Albashir Tumfafi yace za mu iya kyautatawa abokanmu ta hanyar ba su shawara idan suna buƙatar shawara ko abu mara dadi ya same su mu yi musu jaje in mai dadi ne mu yi musu murna da ko farin ciki. Muzammilu Sanusi Ibrahim yace hanyar ita ce ka so mutun dan Allah ka kishi kuma dan Allah wannan zai sa ku yi shakuwa ta gaskiya ba tare da cin amanan juna ba. Ku tashi lafiya. Mrs. Smart kuma tace mu zama masu gaskiya. Shehu Adamu Rajau yace abota dai takan faru ne sakamakon haduwar jini tsakanin mutum da mutum. A haka ne zaka ga an shaku da juna, an zama kamar ƴan uwa na jini. Zaka fada wa abokinka sirrinka, shi ma zai fada maka nashi sirrin. Gaskiya da riƙon amana su ne sinadarin da zamu rike domin inganta amintaka a cikin abokantakarmu. Idan har muka zamo masu amana tsakaninmu, to tabbas yarda da amincewa da juna za su yi zaman dirshin a tsakaninmu. Allah Ubangiji dai ya azurta mu da abokai na kwarai. Amin. Sai kuma Buba mai goro ga shuwace, to da dai an fi abokan amana da rike sirri da mutunta juna, ba kamar yadda lamari a yanzu ya lalace ba. Aboki sai mai kuɗi dan uwan shi, shi ma talaka sai dan uwan shi talaka. Jan kunne na ga matasa kowa ya san irin abokan da zai yi, domin zamani yanzu ya lalace. In dai aboki na amana ne, to a rike juna da amana, kuma a kauda kai ga dukkan maganganun mahassada. Sai kuma Hafizu Balaraba Gusau yace salamu yau da gobe. Inganta amintakar mu don samu yardar juna abu ne mai sauki. Dole mu cire kasala da san kai mu kawo yardar juna a fili. Komai zamu yi mu daina boyewa abokanmu domin samun lalubo bakin zaren da ya shige mana duhu. Mu kaunaci junanmu da amana. Sai kuma idan mun leka shafin mu na Twitter @babagana zango yace hanyar ita ce mu ji tsoron Allah. Sannan mu so abokanmu abinda muka so wa kanmu tare da sauke nauyin abota a tsakanin juna. @kby_360 yace assalam a gaskiya sai an sanya amana da tsoron Allah a cikin abokantaka tare da so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka. @aliyu gashuwa yace yau da gobe ya zamto cewa mun so juna tsakani da Allah ba tare da kiyashi ko jin haushin junanmu ba. Sai daga karshe @adam gashuwa yace za a iya inganta amintaka idan har jama'a suka rike gaskiya da riƙon amana. To mun gode a cigaba da turowa da sakonni.
To yanzu kuma bari mu bi wakilinmu Hassan Maina Kaina don jin cigaban tattaunawar da yayi a zauren matasa wanda ake tattauna muhawara akan maganar abokantaka.
To a wancan mako mun tsaya ne a inda Alhaji Sani Gamko yake bada misalin marin da wani yayi wa dan abokinsa sakamakon yin aski da bai dace ba.
Amma yanzu saboda lalacewar zamani dan abokinka za ka ga yana abin kuskure ba kai ikon kai masa magana. Saboda me an zo wani nayi wanda sai mu je mu ce kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye mu.
Alhaji minista ka san da lokacin ana yara akwai abin da yara suke ciyayya. Ka san ciyayya ai duk yawanci mutumin da ya taso a kasar Hausa san ciyayya. Wanda na san yanzu kai kanka akwai abin da zaka yi tunawa wani abin da ya faru a dangane da sha'anin ciyayya. Wanda zaga wani tun daga wannan wurin har izuwa yanzu suna tare da irin waɗannan abokan nasa. Menene muhimmancin irin wannan riƙon amana na abokantaka yayin da aka yi wani mataki a rayuwa?
Ka san ita rayuwa har kullun kyautatawa yana da kyau. Sannan kuma duk lokacin da kake tunanin baya to Allah zai tuna da kai. Allah ba zai mance da kai ba. Saboda haka kana tare da abokananka kuna gida kuna cin abinci tare har kuma ya kasance ka taka wani mataki ba ku rubu tare da su ba to wannan ba karamin abin alfahari bane. Sannan kuma ana samu har yanzu dan ni kaina misali na bada misali a kaina lokacin da naje ni gida sallah babba akwai mutanen da muke tare da su ni na tabbatar tare in muka taso da su akai mana kaciya da su akai mana komai da komai da su to lokacin da naje dama muna ciyayya irin ciyayyan nan ko a dauko a wata ci a kofar gidansu wane ko kuma a je gidansu wane a ci ko kuma a gashi nan dai ya makamancin dai haka sannan kuma da mun isfi hali mutanen arewa da mun can da mun can baya ba ma da nisa ba da mun wannan al'ada kaman al'ada ce za a ce ana yin ta haka ba za ka ci abinci kai kai kadai a gidanka ba sai kun taru kaman ku ko uku ko ku hudu wannan kawai da mun in ma mutum baya nan sai an jira shi ko ba haka bane to mutane akwai irin mutanen da suke ba sa mantawa da irin wannan lokacin akwai kuma wanda suke mantawa ka san mutane kowa shagalar kowa da kowa wannan daban wannan shi ma shagalar shi daban ko ba gaskiya bane wani ya taka wani matsayi zai ganin to ai shi wannan fa gaba ɗaya yanzu kauyanci ne a gurin shi saboda haka bai kamata ya dinga sauraron irin wannan abun ba shi kuma wani zai ganin to a ni wannan abun ma ai abun alfahari ne a gurin na wayannan abokane na ne fa tun lokacin muna tare muna wasan ƙasa muna ciyayya tare da su mu je gidan su wani a ci in ma baya nan ba za mu iya cin abinci ba sai mun zo ko ba gaskiya bane wannan abu ne mai muhimmanci sannan kuma na tabbatar har yanzu akwai wannan ke ba su daina ciyayyar ba kuma ana yi sannan kuma akwai mutanen da suka rike irin wannan amanar har gobe saboda haka wannan abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai kyau
kuka ga ba mu da al'adar yin ciyayya ko Kabiru Kabiru Rahama idan muka duba yadda abokantaka take a yanzu ka gane duba da zamani yake cancanzawa kuma yake zuwa da al'amura daban-daban kaga ai ko gidan ministan na je na ga wani katan tebur na cin abinci wanda ya kace ba ba magana ciyayya kenan to idan muka duba yadda ake tafiya a yanzu haka misali a wannan yanayin namu menene rawar da abokantaka take takawa tsakanin matasa
to har yanzu abokantaka in aka maganar abokantaka akwai rawa ta musamman da abokantaka take takawa idan muka baro kamar koda anan din akwai aboki kamar yanda Malam Muhammad Sani Ibrahim ya magana cewa akwai aboki na office akwai aboki na karatu saboda haka su ma waɗannan nan akwai muhimman rawa da suke takawa ga rayuwa ta mutane misali abokinka na office din ne anan kamar mu nan anan cikin gari din akalla dai akwai wani lokacin zaka buƙaci wani taimakon sa shi ma zai ma daidai gurgudu amma idan muka koma baya kamar da wannan abokantaka ce fa wadda ita ta wuce wadda ta baya kamar lokacin za a ce ta wannan ciyayya da kake magana an taso tare tare ka haife kuka wasa kuka taso ku yi wannan ciyayyar ku a lokacin ko aure za ka yi waɗannan abokan naka su za su taru haƙƙinsu ne wannan su gina ma ɗakin da za ka zauna su za su taru su zo su gina ma ɗakin da za ka zauna da su za a nemo auren naka a zo a zauna saboda haka suna da ruwa da tsaki da iyalinka haka kai ma kana da ruwa da tsaki da iyalinsu to amma idan aka tuwo nan yanzu an riga an zo birni abincin maganar ma wata ciyayya ko a fito da abinci a ci kamar da kace ka je gidan minista ka katan tebur kaga daga shi sai iyalansu kira saboda haka abotar sai dai a fito a yi ta a waje abin da za a yi saboda haka irin shi ne jama'a wuciya saboda haka irin waccan dai kam ita ce abota ta gaske abota ta gaske to amma nan din ma wannan din ma dai ita ma dole dai rayuwa ba za mutum ba zai rayu shi kadai ba a kowane mataki kake akwai irin abokanka amma abokai da aka taso na yarinta tun tale-tale to wannan su ne abokai masu muhimmanci wanda kuma bai kamata a ce ana wasa da su ba
Alhaji Sani Ibrahim Gamko akwai abin da masu yan karin magana ke cewar wasa tare ci bambam a cikin abokantaka shi wannan wasa tare ci bambam a cikin tsari na abokantaka menene muhimmancinsa ko kuma illarsa
wannan ai tambaya ce da ya kamata sai an dauko kamus saboda hauka eh kalma ce ta Hausa wasa tare ci bambam harka abokantaka wani abu ne da duk tun farko ko ina akwai shi ko ba gaskiya ba sannan kamar muka koma baya abinda kalmar take nufi dai ma'ana lokacin da baka da shi zaka zo ka rabu wanda bai da shi wanda yake da shi kai kuma idan ka samu naka sai ka gode ka je ka cika kai to ina ganin wannan shine kamar karman abin da ke nufi in ban kuskure in ban mun kuskure ba wasa tare ci bambam illata magana ta gaskiya yanzu akwai wani abu mu din da kake hira da mu haka Malam Hassan kamar shi da minista da Kabiru da muke zo ne tsakanin da Allah ne akwai abin da ke da fahari da shi a tsakanin mu saboda kaga dai nan Allah ne ya hada mu muke zo na wuri daya unguwa daya amma wallahi ya zama kamar zumunci na tintintini kamar ba na ne muka san juna ba saboda zai yi wahala kaga wani abu ya taso wa ɗaya daga ci wanda ba a hadu an ji me yake faruwa me ya kamata a yi me ya kamata a yi shawara ko a gyara ko a duk abin da aka ga zai shige mutum duhu za a ƙware a ga an ba shi shawara ko ba gaskiya ba to kaga wannan shine zama na amana kuma shine abin da muka kaga mun guje wa shi wannan kalma ta wasa tare ci banban din ko ba gaskiya ba amma akwai mutumin da shi yanzu an ina ganin cewa yafi ƙarfin ya zauna a cikin mu yafi ƙarfin ya shawara da mu yafi ƙarfin ya ci abin da muke ci saboda me sai ganin shi level din sa ya wuce namu ko ba gaskiya ba kuma irin waɗannan mutanen ba su gane illar irin wannan sai lokacin da abin da suke da shi yazo ya kauce ko kuma damar suka ita damar ta zo ta zama babu ko kuma ya kasance wata daula ce aka samu bata ta karata karya ba wan daular daular ta zo ta zama cewar ita ma ta gushe ko kuma akwai yanayi na rayuwa yau a ce ko ɗansa ya mutu kuma tsa ta mutu ko rashin lafiya kaga babu kowa inda kake to ita waccan kalma ta wasa tare ci bamban a lokacin za ta gane tana da muhimmanci tana da amfani ko ba gaskiya ba amma duk mutumin da in an samu da dadi a ci dadin nan tare in an samu ba dadi a ci ba dadin nan tare to kaga wannan kalma ko da ka zo ka zama ba karshe in Allah da ba za ta tasiri akan ka ba
na'am wato yadda aka dafa haka za haka kamata a ci gaskiya ne to a karshe minister menene abin da za a yi la'akari da shi wurin ƙara yaukaka dankon zumunci na abokantaka
yaukaka zumunci akan abokantaka abu ne mai sauki abu ne mai wahala ko ba gaskiya bane kamar yanda muke ta fada dole ne in kana da aboki misali kamar yanda zan dan bada reference kamar yanda dan Sani Gonko ya bayani akan haka din nan shi aboki da kake gani in har dai aboki ne wanda kake so ku na amana wanda ke za ku rike junanku to ba a kyamar aboki duk yanda yake saboda shi mutum da ka gani kowanne mutum da ka gani dan adam yana da ranar shi sannan kuma duk duniya da kake gani in babu dan adam ba za ka iya rayuwa ba sannan kuma ko a area a nan gurin da muke tare nan gurin in aka ce yau baka da wani aboki naka na amana wanda kuke tare da kai da shi to kai abun kunya ne ma a gurin ka domin akwai abin da zai shiga maka duhu dole sai ka je ka neme shi shawarwari akwai abokin da zaka ba shi shawara akwai kuma wanda ba zaka ba shi shawara ba akwai abokinka wanda ke matsalan ma da take cikin gidanka zaka iya ba shi shawara akwai kuma wanda abokinka ne gashi kuna huddodi da shi na wasu bangarori da wasu abubuwa wannan ba zaka iya daukan shawara ka ba shi ba saboda haka ni shawarar da zan iya bayarwa a nan gurin mutane duk lokacin da ka zo ka kake cikin al'umma ka samu mutane ko garinku ne ko ba garinku bane kai abokanai to a dinga hakuri da juna saboda menene duyan da kake da mutum ko ya yake kai zaka kare da shi shi ma zai kare da kai saboda ka daman zaman duniya kenan akwai gurin da kafi shi akwai gurin da yafi ka
to masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe a madadin Alhaji Sani Ibrahim Gamko Alhaji Kabiru Rahama da kuma Alhaji Alhassan Shaibu minista Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya assalamu alaikum
Sabasa kowa to abota ba kariya ce Aminci ba wasa ba, mala kuma kana da amini?
Wanda mabu da kudi kenan, kwarai na da aminai sosai kuwa, ai in ka je an cewa gida biyu maganin magobara. Ai ba sai kai amini ma ba sai kwaya ɗaya kacal ba, saboda zaki ga cewa akwai waɗanda kamar yadda waɗannan masu tattauna suka yi magana, kin ga sun yi magana cewa akwai wanda kuna yara kuka taso ƙanana kenan. Akwai waɗanda zaka ga cewa sai da kuka girma kila ka je sakandare kuka haɗu, ko kuma ka je kasuwa ko yin kasuwanci kuka haɗu, akwai wanda kuma aiki ne ya haɗa ku bayan kun girma. Kamar su kansu sun kawo misalin cewa sun hada a Abuja, amma da girman su, amma sun zama kamar yan unjuna, in abin daya taso sai daya yaje.
Yanzu ai kam irin samu irin wannan abotan nan kam da wahala. Amma irin matsalolin da ake yawan samu dama zaka gani irin ya hada da irin ko ra'ayin bambancin ra'ayi,
irin ban gaddada naka ba kai da nawa ba,
sai rashin fahimtar juna yana kawo irin wannan, baka gane abu ba, a'a sai kuma kai dauka
fasara ka da ba,
to haka din nan, ko kuma irin boye sirri din nan, to ko kuma kai ma kaga kana da yake saboda hasadan nan da kokishin nan, kai kana baka wani saurin ka fadi ma abokinka ko aminin ka wani abu,
kaman ka kila kana neman aiki ba, sai ka ji kana cewa kai kaman da su ma sun fada aikin ji kana neman aiki, amma kana boyewa kar ya sari bayan ka ka zo ka rasa
haka, ko kuma shi kuma shi bai da aiki, kai kuma kana da shi din nan, ko kuma ka samu wani dai
kana tashi,
kana baka so ka fadi mai dan
saboda
ka ji wani, haka dai, haka kuma irin kai ji wani iri dai irin na kai kai a kai kana na shi
tafiya, akwai kaman da zuma ganin da kika yi muna hira, kika yi maganan competition, wato gasa,
haka
zaka ga gasar, ai akwai gasa mai lafiya, ma'ana shine wani yayi kaza ni ma ya kamata in yi kaza saboda abin ci gaba yayi in kwaikwaya, idan kuma kai tunanin cewa a wane yayi abu kaza dan me wane zai abu kaza, to wannan ya zama kuma wani abu daban,
kai ma competition ne ya kamata irin ingiza kai kara kai ma kai
ka samu kwarin gwiwa ne in an yi din, sannan kin ga akwai wani abu da nake tunawa irin ana yara maganan ciyayyen nan da suka yi na cin abinci a yau,
haka
ban san yanzu ina ma ciyayya take to,
a yanzu fa
irin kowa ga kowa ce za ka je gidan babban mutum ko zai ka ga kawai katon table sai ka ga kila
kowa plates
yawa dan table kila kujera ya shida haka, to ai mu ko anan office muna ciyayya ko a tsakanin mu,
muna yi kan kullun kam
in ba baka ci ba sai ka ji baka ji dadin abincin ba, ko ka ji baka ma kushi sosai ba, musamman zaki ga cewa in wani abu ya taso da ya shafi farin ciki ko bakin ciki a tare irin a taya juna duk irin wannan abun yana taimaka sosai, za ka mu bi duk da wannan abu, za mu tarkata mu bi wannan Abubakar Ahmad Abubakar doctor daga Jami'ar Bayero mu ji shi ma me zai faɗa akan irin waɗannan abubuwan,
haka
kin shirye ji ko
mu
yi shi
da akwai abokantaka, akwai aminci, akwai soyayya, akwai kauna tsakanin aboki da aboki, yanzu kuma sai abokantakar babu kauna a ciki, babu kuma aminci a ciki, wane aboki na, amma wani lokacin ma daga nesa inda zai sai ka ce ga wannan nan ya to da ganin shi maula zai yi ka mutum ina juyawa baya, da zaka ga abokinka ya zo gidanku ya san iyayenka ya gaishe su ku zo na ku ci abinci tare, kai ma ka je gidansu ku zo na ku ci abinci tare, amma yanzu zamani ya canza, yanzu kaga aboki abokantakan ma ta dan kwana biyu ta sake canzawa, yanzu da zuwa irin social media da ake amfani da waya da ake amfani da computer, sai ka tarar da kawai kowa baka ma san mutum ba, stranger baka san shi ba, kawai ya zama abokinka, to baka san tarbiyyarsa ba, baka san wane ne ba, kai accepting din shi, kuma sai ga kana bude sirrinka gaba ɗaya na rayuwa kana gaya masa, wani sai amfani da wannan damar sai kuma ya je ya cuce ka,
a da a cikin kamar misali waɗannan da muka tattauna da su a forum din da aka yi na zauren matasa, zaka ji wasu sun yi magana cewa hatta tarbiyyar yaya aboki na tayawa da sauransu, amma yanzu abin ba yiwa tun daga kuruciya abin yake samu asali yanzu na watsewar abin, ya me ra'ayinka akan wannan?
To ai abin da na faɗa da yawanci zaka tarbi cewa al'ummar ɗan kaɗan ce, in nace ɗan kaɗan cycle din rayuwarka bai wuce kai da iyayenka da makotanka ba, sai waɗanda kuke abokanan makaranta, mutane ba a yawa an yi cikowa ba, in a ƙauye kake ko ku a birni kake za ga kusan kowa kusa ake, amma yanzu mutane an yi yawa kowa ya dawo birni ya cika da mutane, sai ka tarar da kowa tarbiyyar ta da baki yake yi, to da haka suka tarar da wani gidansu su suna son karatun boko wani su ba su son karatun boko saboda haka idan wannan yazo yana ba da shawara akan dan wannan sai gwanta ce kai ku dalishi ba ka ra'ayin da yake ba sannan kuma akwai rigima ta makotaka da ake ta fama da ita yadda baka trustin din makotinka baka amince masa shi ibau a yanka ta bare wani abokinka
haka
kowa ta kansa yake kowa ya zama nafsi nafsi idan yaga kana yi wa dan shi kuma ma sai ce zai jawo shinka amince shi aka rasa
to amma yanzu misali a matsayinka na matashi in zaka ja hankalin matasa ɗan uwan mu me zaka ce
to abinda farko zan ja hankali shine wato mu guji yin abokantaka da mutane a social media da ba mu san su ba ya kamata duk wanda zaka yi abokantaka da shi a social media irin su WhatsApp su Facebook ya zama na mutum ne wanda ka san shi ko kuma ya san wani wanda ka sani sai ka kawai mutum yana wani dare ka amince masa
ka anta
ya masa sirrinka wanda dan ya dauka fa izo kamar yadda ya faru kwanan nan a Kano wani yana da aboki Adamawa daga Adamawa yake kai yana da aboki a nan Kano ya taho a wannan abokin ma ba Bahaushe bane kabila ne izo ya same shi suka shiga wata unguwa suka kulle shi a daki suka kwakwace masa kudin sa da komai nasa sannan kuma suka yi masa duka suka ce kuma sai ya fita ya kawo musu 50,000 sannan za su saka masa wasu kayayyaki to ka fa wannan rashin sani ne da biyu gaskiya Espana tata ya kamata mu lura fa ita rayuwar nan dole sai da ani dole sai da abokantaka amma wane ne aboki na shine wanda na san zai ba ni shawarwari na gari aboki wanda na san za mu zauna mu tattauna mu damu tsarin rayuwarmu an ci gaba ba aboki wanda zai ne idan da bata mun tarbiya ko kuma ya bata mun tsara rayuwa ba yanzu na karatu ina so a ce wanda zan yi abokantaka da shi bai san karatu ne idan ina kasuwanci to wanda nake san abokantaka da shi bai san kasuwanci ne yadda zai dinga ba ni shawarwari akan wannan abin da nasa a gaba a rayuwa ba wanda zai taya ni idan ya ga nayi wani laifi ya ba ni shawara ya ce wani wannan abin da kake ba daidai bane shi ne aboki amma kan abokin da za ku zauna ku dinga shallalewa kana yin wani abu kai kika kasan wani abun ba daidai bane ba yana taya ka wannan ba ku san shi aboki ba
ai fa lalle aiki da gaskiya wannan akwai dadi
haka ne haka ne
to kin ji shi ma Ahmad Abubakar Dakta yanda yayi magana yanda musamman akwai abu daya da yayi magana yana da matukar muhimmanci mai sauraro ya tuno ya dan shafa kin ga maganan abota a shafuka wanda baka sani ba kamar na wata irin tarihi shafukan abota kamar irin su Facebook da Twitter da sauransu baka san mutum ba baka san dabi'ar sa ba baka san halayen shi ba to yace yayi ba da shawara yake cewa matasa su gane cewa in za su yi abota a shafukan ba a ce karka yi ba amma ka yi shi da kula kin ga ka misalin wani wanda ya je ci bugu a Kano aka kwakwace masa kuɗi aka ce masa sai ya kawo 50,000 daga abotar shafin irin su wannan social media din da ake na shafukan abota to kin ga duk irin wannan ya jija hankali to saboda haka da fatan ku mata kuma haka kuna karba din da an ce abota kawai a karba
ai mata namu special ne ce maka na musamman ne ga sai kuma mako daidai mai zuwa da insha Allah sai zamu
fayyace
insha Allah
wato zamu shiga taskar kawance
haka ne bari ko zamu duba Facebook mu magani
live akwai
masu bin mu ji me suka ce
eh saboda kin san suna nan suna yi suna kuma fada ya za a ga ta su shawarar ga abin da suke kallon shirin shi kanshi eh to in fara karanto miki ne nan
ina binciko wato
yau to binciko bari ga wani ni na gano Harun sunan shi yace a yanzu abin da yake hana abota san zuciya da san rai amma a da iyayen mu sun hakura da talauci amma iyayen a yanzu ba haka bane
sai kuma Ali Gudu yace gaskiya abotan yanzu sai a hankali Allah ya sa dai mu dace
amin Maryam to sai in ce sai Allah ya kai mu kamar yadda kika ce zamu magana akan na mata
insha Allah saboda haka muna so mu ji ta mata ruto mana sakonnin ku kuma
haka
ko kuma kuna iya ci gaba da bin mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ko a neman mu ta internet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake to duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe zamu sake juyowa da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da Daniel Brown wanda ya ja ragamar shirin sai kuma engineer mu ne Greg sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku ta Facebook live Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.